بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya saki hada mu a wannan lokaci a wannan shekara wanda yau muna daya ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da nagoda 11 ga watan uku 11 ga watan uku shekara ta 2024 domin gabatar da karatun alqur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa ko ta shekara a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke nan garin Mika muna fatan Allah ya zama mana jagora cikin abin da zamu karanta Allah ya sanya qur'ani ya cece mu gabaki daya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mu ta komin katinta ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon jarawa karatu ne gabata mun tsaya ne farkon wannan sura mai albarka suratul nur yau ma zamu tashi a farkon sura domin mun fara bayani akan ta sai zaman to ranar da za a rufe ni ban samu muka yi bayanin da ya kamata a ce an yi ba akan wasu hukunce-hukunce da sashi da wasu ayoyi wannan sura mai albarka suratul nur haka sunanta yake ba ta da wani suna banda wannan suna kana iya samun suna sura a cikin alqur'ani tana da suna sama da daya misali suratul isra akwai malaman da suke kiranta da sunan suratu bani isra'il domin ta yi bayanin filla-filla gami da abin da zai samu bani isra'il da abin da ya same su a nan suratun nur sura ce madaniya bi ma'ana ta sauka bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina sannan sura ce da take dauke da hukunce-hukunce wanda suka shafi rayuwar musulmi da kuma bayani akan abubuwan da musulmi ya kamata su rike domin a tsira da mutunci a nan duniya sannan a tashi a mutunci a shiga gidan aljanna sannan sura tana bayani akan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu hukunce-hukunce da suka shafi wannan gida mai daraja da kuma bayani akan rayuwar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin musulmin da za su biyo baya su yi aiki irin nasu don su samu makoma irin nasu muna fatan Allah zai mana jagora cikin abin da zamu karanta bismillah tawakkalna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها الله تعالى يتي وانا وكا سورة تيدا مكا سوكا دايتا وفرجناها مكا وجبتا أي كيدا وكنجا وكنجا نسكي تكنتا وأنزلنا فيها آيات بينات مكا سوكا دا آيوي مبينيا أتكنتا لعلكم تذكرون دومينكو وعزمتو إجا الله تعالى sai Allah ya ce daga cikin hukunce-hukuncen nan azzaniyatu wazzani azzaniyatu mazinaciya wazzani da kuma mazinaci idan kuka kama su suna aikata zina Allah yake fajilu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda Allah yake ku bulale kowanne ɗaya daga cikin su bulala da shi wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah kadda tausayi ya kama ku gami da su fi dinillah wurin zartar musu da hukuncin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama to ku zartar musu da hukuncin da Allah ya yanke musu wal yashhad azabahuma qa'ifatun minal mu'minin kuma lalle wata jama'a daga cikin mu'minai ta halarci inda za a yanke musu wannan hukuncin in ji Allah ta'ala fadin Allah ta'ala suratul anzalnaha amma almuska ce ai hadhihi suratul anzalnaha wannan wata sura ce da muka saukar da ita sai malamin suka ce akwai sura da ba Allah ya saukar da ita ba babu ita ko wata sura Allah ya saukar da ita amma wannan wani usulubi ne da Allah ta'ala yake amfani da shi cewa wannan wata sura ce mu muka saukar da ita domin a jawo hankalinka ka lura da me ke cikin ta me ake gaya ma me ake so ka yi domin ka yi menene kuma Allah baya so don kar ka yi wannan usulubi annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shi ko usulubi makamancin wannan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa masahabai tambaya shi ma ya san ba su san abun ba amma domin kowa ya maido hankalin shi gare shi sannan sai ba da amsa ya tambayi Mu'adh dan Jabal yace akadri ma haqullahi 'alal ibad wa ma haqul ibadi 'ala Allah ka san menene haƙin Allah akan bayi ka san menene haƙin bayi akan Allah Mu'adh yace Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa su ku sani ni ba sani ba yanzu duk wanda aka tambaye shi a wani sirri ba zai zai maido hankalin shi ko ba zai maido ba zai maido hankalin shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shayi irin wannan usulubi sai Allah ta'ala ya ce suratun anzalnaha wannan wata sura ce da muka saukar da ita wa farajnaha imam mujahid ya ce ayyo bayyana halalaha wa harama muka yi bayanin halal da haram da yake cikin ta wa anzalna fiha ayatin bayyinat muka saukar da ayoyi wadanda suke a hili babu wata aya da take cikin wannan sura mai albarka face malamai sun san me yake me ta kunsa babu wata aya da za ta ce ba san malamai ta ba babu ita kamar yadda shi kanshi alqur'ani ga baki daya duk abin da yake ciki a bayyane yake Allah ya ce wa anzalna fiha ayatin bayyinat sai Allah ya ce la'allakum tadhakkaruna domin ku azanta farko ayoyi ko farko hukunci da Allah ta'ala da yake wa farajnaha limana wa bayyana halalaha wa haramaha sai yace azzaniyatu wa zani azzaniyat mace mazinaci wa zani da mazinaci Allah yake fajridu kullu wahidi ana kaddara cewa iza zanaya idan suka aikata ba wai an san wani mazinaci ne ba kawai a kama shi bulala a sai an kama shi shedu Allah yake ku musu bulala da shi malamai suka ce duk mutumin da zai aikata alfasha ta zina ɗayan mutum biyu ne ko dai wanda bai taɓa yin aure ba ko wanda ya taɓa yin aure to wannan aya tana bayani akan mutumin da bai taɓa yin aure ba da matar da ba ta taɓa yin aure ba idan aka kama su aikata alfasha ina ba zan fahimta shi ma wancan gudan wanda sun taɓa yin auren za mu yi bayani akan su a cikin karatu mu na yau bi idhnillahi jalla wa ala malamai suka ce ya ake cewa wani mazinaci ne ana samun namiji da alfasha ta zina daga hanyoyi guda biyu ana kama mace ko hukuncin zina yana tabbata akan iya mace ta hanyoyi guda uku shi yasa malamai suka ce Allah da ya tashi bayani bai ce azzani wa zaniyatu ba sai ce azzaniyatu wa zani sai aka fara ambatan mace kafin a kawo namiji saboda ni malamai suka ce ita mace ita ce ummul aba'isa wasu daga cikin su kenan na jawowa ayi banna ta alfasha ta zina da shi dabi'a da Allah ta'ala ya halice su Allah bai halici dan namiji akan wannan dabi'ar namiji dan zai sanya kaya yayi tafiya ba lalle bane ya birge kowace mace magana ta farko kenan sabanin kiyamaci kai da aka ce ka sa kaya wanda za ka yi sallah ba ce ba ka sanya hijabi ba sai aka ce ita idan ta sanya ta sanya hijabi kuma kada ta shafa tare idan za ta fita saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace idan ta fita daga gidanta shedan yana kawata ta yana kallata ta ko min muninta shedan zai rinka kawata ta mutun ya rinka ganin ta fita gidan shi ya dage sai ya auro sai daga baya ya gano ce ashe na asara kudi na dama menene shedan ne yake kawata sai ke nuna ma ta fita gidanka alhali ba ta ma kai ta ba shi yasa sai Allah ta'ala dan a magance wannan sai Allah ta'ala ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum me yasa zalika azka lahum ga yawo ne su kame ganin su daina kallon matan da bai halaka su kalla ba inji Allah ta'ala
sannan su zamanto masu kamun kai. Ana samun alfasha ta zina ta tabbata ga kiyamata kamar yadda muka faɗa ta hanyoyi guda uku. Ko dai kai ikrari an samu matar da ta yi wannan zamanin Allah shi. Ta ce ya ma'aikin Allah na aikata alfasha ta zina. Ta zo ta iske. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata da waki kai ba. Haka da namiji zai zo ya ce ya Rasulullah ko ya zo wurin shugaba ko alƙali ya ce ya aikata alfasha. To kamata ya ai watsi da maganar. A karo na fari kenan. Domin musulunci nuna ma yana kare mutuncin musulunci. Akwai mutumin da ya zo ya ce ya Rasulullah irtakabtu haddan fa aqimhu alayya. Ya ma'aikin Allah na cancanci haddi ka tsaye da shi a kaina. Sai annabi ya kawar bai ji shi. Ya sake faɗi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai ji shi kawar bai ji shi ba. Idan ya faɗa daga nan sai annabi ya jiyo ya kama sa wani sahabi da hira. Sai ya jiyo nan sai annabi ya jiyo nan sai da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ce ya Rasulullah asartu haddan fa aqimhu alayya. Na yi laifin da ya kamata a tsaida mun haddi ya Rasulullah ka tsaida shi a kaina. Annabi ya ce me ka aikata? Sai ya ce ya aikata alfasha ta zina. Annabi ya ce a ba mamaki dai ka gaisa da idan ne. Ya ce a ya Rasulullah. Ya ce ba mamaki ka gaya mata magana da bai ta za ta yi ba ne. Ya ce a ya Rasulullah. Annabi ya ce ba mamaki sun bata ta kai. Ya ce ya Rasulullah ba haka ba ne. Sai dai fito kiri da kiri ya ce ga abinda na yi ita. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taɓa yin aure? Ya ce ban taɓa yin aure ba. Sai annabi ya ce ku je ku wuce bulala da ni. Annabi bai tambaye shi ba da waƙai. Ya ba zan fahimta. Hanya ta farko kenan menene ikrari. Namiji ne ko mace ikrari ya ce ya aikata to na farko za a nuna kamar ma ba a san me yake faruwa ba. Da wani ya ga dama ya je ya sha wani abu ya zo ya ga abin da ba shi ba sai an mai bulala a gano shi ba haka ba. Ya yi ikrari to sai an tabbatar da cewa lafiyar shi lau. A tabbai dangin shi wai wani lafiya yake a lafiyar shi lau. Baya shaye-shaye baya shaye-shaye. Ina ne wurin hirar shi? Idan aka ce yana zama wurin wasu ƴan shisha to kamata ya yi bincike. Dan ba mamaki sun sa mai wani abu ya sha a shisha ya zo yake gaya abin da ba shi ba. Ko da yake in aka yi bulala 50 za ta sake shi. Ku shaka ba. A musulunci ana kokarin tore haddi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idra'ul hudud bi shubuhat. Duk abin da ke da kai shubuha annabi ya ce a tore haddi da shi. Shi yasa musulunci yana kokarin kare mutuncin musulunci. Ka duba ba shi da kanshi yazo. Wanda ya ce a yi mene ne sai tsaya na wani bincike ba yayi ku nasara yayi ba shikenan annabi da haka yi. Ya zo ya faɗa annabi ya kauce ya sake faɗa sai da na uku kuma duk da haka annabi ya mai tambayoyi tukun kafin annabi ya ce ai idan namiji ne ya zo ya tabbatar da cewa yayi ɗaya kenan ko mace na biyu a samu shaidu guda hudu wanda suka tabbatar da cewa sun ga wane da wanci suna aikata laifi kaza dumu-dumu sun isko su shaidar da wane bada ba ta saba mata wane mutum na farko ya bada shaida akan ya gan su suna aikata wannan ɓanna. Na biyu shi ma ya zo ba a wuri ɗaya ba za a haɗa su ba. Na biyu a tambaye shi kai me ka ga su wane suna yi kaza da kaza ne ya kai isko su suna yi kaza da kaza ne sai a ce koma gefe. Ba a sake haɗa shi da wancan sai a sake kiran wani shi ma a gefe a sake mai irin wannan tambaya an samu mutum nawa mutum uku mutum biyu a sake kiran na uku a sake kiran na huɗu idan su huɗun nan gabaki ɗaya maganar su ta zama iri ɗaya ko makamanciyar haka. Da take nuna cewa lalle ilalla abinda suka aikata suka faɗa kin nan gaskiya ne to yanzu sai a bincike abu na biyu sun taɓa yin aure a cikin su ko ba su taɓa yi ba. Idan ba su taɓa yin aure ba dukkanin su za a musu bulala ɗari ɗari sannan kuma a sa su gidan kaso su yi shekara ɗaya ɗaya. Idan wani daga cikin su bai taɓa yin aure ba ɗayan ya taɓa yi misali matar ita ta taɓa yin aure shi bai taɓa yin aure ba shi da bai taɓa yin aure ba sai a mai bulala ɗari. A sa shi gidan kaso ita kuma tun da ta taɓa yin aure sai a jefe ta. Ina ba zan fahimta. In ko shi ne ya taɓa yin aure wannan kuma budurwa ce ba taɓa yin aure ba to shi za a jefe ita ba za a jefe ta ba domin sharaɗin cewa a jefe mutum shine cewa sai in ya taɓa yin aure. Idan kuma ya tabbata su duka biyu sun taɓa yin aure kuma suka zo suka aikata alfata ta zina to shi ma addinin musulunci jefe su za a yi. Amma ita mace dole sai an tsaya akwai sharuɗa a kanta sai an tabbatar da cewa ba ta da ciki. Da in tana da ciki ita ya kamata a jefe ɗan na cikin ta bai laifin shi. Ina ba na ku fahimta. Ba a cewa wa mashtaga mashi a musulunci wa la taziru waziratun wuzra ukhra. Wani baya dora wa wani laifin wani. Ba a kama uba da laifin ɗan shi ba a kama ɗa da laifin mahaifin shi. Ina ba zan fahimta. a ta fara shayarwa a tana da juna ta aihu tana da yaro dan karami zai cin komai sai nono kuma ta je ta aikata alfasha ta zira shi ma ba an tabbatar da wannan ba za a jefe ta ba za a bar ta ta ci gaba da shayar da danta sai ta yaye shi zai zama zai iya cin wani abu kafin a yi gida dan Allah ga ya muna addinin da yake da tsari irin musulunci wallahi babu duk wanda kaje yana zargin musulunci akan haƙin dan adam ɗayan biyu ne ko da ya ji an ci musulunci ne ko kuma a da gangam ne yake faɗin abin da yake zai bata musulunci suna hanya ta biyu ita ce me yake suna shedu guda biyu ko hanya ta farko mutun yayi ikrari ya aikata laifi hanya ta biyu shine cewa a samu shedu guda hudu hanya ta uku wannan kuma ta shafi kiyamaci shine a same ta ka samu juna biyu kuma babu wani dalili da yake nuna fyaɗe aka yi mata idan an samu dalili da yake nuna fyaɗe aka yi mata ina ba za mu fahimta to wannan a musulunci ba a yi mata hukunci sai dai a je a nemo wa mata kayan ina ba za mu fahimta shi ma kuma abi hanyoyin da za su tabbatar da cewa shi ne da gaske ne ko sharri ta mushi ko kuma ƙarya ne alfasha ta aikata sannan a samu dalilai da suke tabbatar da cewa lallai fyaɗe aka yi mata kenan gami da ɗa namiji dalili biyu ne ikrari da shaidu gami da kiyamace ikrari shine ta tabbatar da kanta ko a samu shaidu ko kuma a same ta da juna biyu alhali ba ta da miji to wannan sune hanyoyi da ake bi a tabbatar kafin a ce wane mazinaci ne ko wane ya aikata zina dole sai an samu ɗaya hanyoyi ne guda ko ikrarin shi ko kuma shaidu in mace ce ko kuma a samu sharri ne ku shine a same ta da juna biyu ina ba zan fahimta shine Allah ya ce azaniyatu wa zani sai ce fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wannan ana magana akan idan ba su taba yin aure ba kenan amma idan sun taba yin aure to hukuncin su a musulunci shine jefewa bayan an tabbatar da cewa ba ta da juna biyu kuma an tabbatar da cewa ba ta da yaro karami da take shayarwa idan akwai yaro da take shayarwa wanda nono kadai zai isha to za a bar ta sai ta aihu me dalili akan wannan wata mata ce ta zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiranta da suna Al-Ghamidiyya Al-Ghamidiyya ta zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah na aikata alfasha ta zina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da kanshi ta sake gai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da kanshi da kashi da samu cikakken ikrari daga wurinta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambayta cewa da wa kika yi ba wannan shine sharadi da ya kamata alƙali ya doka kuma wannan hadisi da muke cewa za a tsira ba ba da ni da kai farahullahi ya kamata mu tsira shi ba alƙali ne yake tsira shi ko kuma idan ana shari'a musulunci shugaba ya yanke hukunci a tsira shi domin me yasa musulunci ya kafa yace sai wa'annan mutane guda biyu dan wani sun ga dama suna da adawa da wani kawai sai su kulla mu shari'a sun san dama ya taɓa yin aure su ce sun same shi da wannan a to a jefe shi dole sai alƙali ya tsaya ya yi dogon bincike kafin ya tabbatar da hukunci akan wannan ina ba zan fahimta to shine Allah ta'ala yake idan aka same su ba su taɓa yin sun yi aure ba su taɓa yin aure ba su aikata alfasha fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda to ya ake bulala ana yin bulala ne a samu mutum matsakaici wanda ba dogo ba kuma ba gajere ba kamar wa a wani ya ce kamar shi a ba kamar anan sai a samu mutumin da yake malamai suka dafa shedu kamar haka ko sufofin wanda zai bulala ya zama mutum ne ba dogo ba ba gajere ba sannan kuma ba mai jiki sosai ba sannan kuma ba siriri ba kamar wa kamar alarama aka yi ki ko ba aka yi ki ba in aka ce a kawo dogo yi za ku sa shi kuma ba ya cikin gajeru to sai a samu mutumin ne wannan ba wai sufa ba ce haka nan kawai musulunci ya kafa akwai hikima ce da aka ce ba dogo ba in dogo ne ya tashi bulala daga sama bulala za ta zo za ka ji ciwo in gajere ne ko ba mamaki ma bulala 40 baka ji komai ba ina ba zan fahimta shi yasa musulunci yace a nemi tsaka tsakiya wanda shi ba dogo ba shi ba gajere ba sannan ba mai jiki ba dan in mai jiki ne bulala shi a hankali ba ta da kyau kuma aka samu siriri abinda ake bukata na alagantar da mutum sai ya zama hikimar ba ta tabbata ba ina ba zan fahimta sannan idan aka zo za a nemi bulala ne wanda take tana da zafi amma ba ta fasa fatar jikin mutum shi yasa aka ce idan aka zo mai bulalar za a samu kaya a jikin shi ba a tuɓe shi ba kaya yana da riga a jikin shi za a mai bulalar guda ɗari bulalar take tana raɗaɗi zai ji zafinta sannan ba za ta fasa mai jiki ba. Idan mace ce bayan an sanya mata rigata za a sanya hijabi a jikinta a ɗaure jikinta yanda lokacin da ake mata bulala jikinta ba zai bayyana ya zamanto wulaƙanci gare ta ba kuma ya zama fitina ga waɗanda suka zo kallon wurin. Ya fata fahimta. Ko da kana da laifi musulunci yana iya ƙoƙarin shiga cewa ya kare ta. An samu wani mutum a zamanin Umar ibn Khattab. Mutumin nan bai taɓa yin aure ba. Kuma ba Allah Allah ya jarabe shi. Irin mutanen nan ne marasa lafiya. Siriri kuma baya da jiki. Kuma kullum ba lafiya. Yau ga zazzaɓi, gobe kaza, gobe ga kaza, kuma aka same shi a aikata alfasha tuzin. Tunda bai aure bulala na zabi shi. Dari. Umar ya ce wannan muka mishi bulala shi ma mutuwa zai. Kuma hukunci shi ne ba kisa ba. A musulunci babu abin da ba ya da mafita. In ka ga abu ya auku, wallahi in ya gagare ka ya gagare ƴan garin ku akai wani wuri wallahi ya samu mafita. Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf sitim aqau bi sitim walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri min la'alimahu allazina yastanbitunahu minhu. Umar ya zai Umar sai tara sa Abdullahi da Abbas da sauran sahabbai da sauran su suka ce to ga wani kun sai suka ce aka ce an same shi da hujjoji kwararan da suke aikata alfa ya aikata alfasha kuma shi bai taɓa aure ba hukunci shi me bulala dari. Sai Umar ya ce ku dubi wani bane aka kiyaye mu ba za mu daina aiki ba domin Allah ya ce wala ta'kulukum bihima ra'afatun fi dinillah kada tausayin su ya sa ku zartar musu da hukuncin Allah. To aka tashi zartar da hukuncin Allah ya ake yin shi za a yi shi ne yanda yake hikimar bi musu bulala shine zaman toya hana su yi nan gaba ba ya kashe su ba. Sai Umar sai doko ta aya a cikin suratul Sad domin abu Allah ya nuna ma cewa shar'u man qablana huwa shar'u lana ma lam ya'ti fi shar'ina ma yukhalifu. Wannan ka'ida ce a wurin malaman usul fiqh. Shari'ar al'ummomin da suka gabace mu daidai take akan mu sai in an samu wani abu a cikin shari'ar mu da ya ture shi. Duk abin da ya faru a zamanin Annabi Musa yana daidai ya faɗi hukunci ya shafi al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba a samu wani abu da ya zo ya goge shi ba ko shafe shi. Kusa mai ɗauka a Isa Annabi Ayyub. Annabi Ayyub da baya da lahiya matar shi ta ɓata mai da rai. Rai ya ɓaci sai ya ce na rantse da Allah in na warki ya ce sai na miki bulala ɗanki. Shi ma baya da lafiya. Kuma matan nan ta ba shi haƙuri ga rantsuwa ne ya za a yi. Kuma ita ce ta yi haƙuri ta zauna da shi. Sai Allah ta'ala don ya nuna ma in ka yi haƙuri da addinin Allah to sai Allah ya sama ma mafita. Da ya warke komai ya zo daidai ya zo can rantsuwa shi. Sai Allah ya ce wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahmas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Abdullahi da Abbas da wasu sahabbai suka kawo ma Umar wannan aya. Mai wa khudh bi yadika dighthan ka dauki wasu tsintsiya kan tsintsiya ka nemi abin dabino amma wanda yake musa dabino kunnen shi a yanda yake ko yana da yatsu haka to ka nemi ne da dari sai ka mata bulala daya shine hukuncin bulala dari. Sai ya ce waccan ayar ita za a dauko a yi hukunci da ita akan wani abinda sahabbai suka yi fatawa kenan. Yanzu su ba wa dinsa suka dauko ba sawa aka dauko bulala siraru. Wasu malaman tarihi suka ce an dauko wani bulala ne kamar karan kasari mun san kasari ko wanda ake sanyawa a kofa bas haka ake tumshi nan ko kasari. To iccen kasari aka dauko sai da aka hada guda 50 sai aka mai bulala ɗaya da shi aka sake yin biyu nawa kenan shikenan an mutu. Amma bulala ɗari ba kashe shi ba sannan kuma ba a taka dokar Ubangiji ba kuma sun yi istinbali ne karshen waccan ayar wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. To shine ana Allah ta'ala ce azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda duk yanda kuke tausayin su. Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatu fi dinillah kada kuke za ku tausaya musu ku izartar musu da hukuncin Allah in dai kun yi imani da Allah da ran tashi kiyama. Duk yanda kake tausayin su Allah ya fi tausayin su. Duk yanda kake son su Allah ya fi son su. Allah ne ya ce a hukunta su. Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, lalle wata jama'a daga cikin mu'minai ta halarci lokacin da za a yi musu bulala. Idan za a yi musu bulala sai a sanar rana kaza a wuri kaza za a zartar da haji, ba sai an kama sunan mutane ba, jama'a su yi su gani. Har yanzu a Saudiya ana zartar da haji. Wanda daga cikin malamanmu yace sun taba zuwa inda aka samu wani ya dauki mota kawai da gangan yake koda mota yana wasa da ita kare wani ya kashe shi. Aka zo lafiyar shi lau ganganci ne ba kurcewa ba komai ba. Aka yi aka kuma dangin wancan suka ce ba su amsan diya. Ga raƙumi da biyu suka ce sam annafsu bin nafs. Mutum ya kashe mana kawai a kashe shi. Aka yi ba wani daga cikin danginsu waɗanda suke za su ci gadon shi da yake ya haƙura babu. Domin Allah ya nuna ma musulunci ana so mutane su rayu ne. Da a ce dangin shi mutum 200 ne da dattijawa a cikin su har 'yan shekara 90 akwai. In aka samu wani matashi mai shekara 18 yace kai jama'a ni na ina ganin mu amshi giya duk wannan 199 nan ba za a dauki magana su ba magana wannan za a yi. Dan musulunci so yake ya rayu ba ya mutu ba. Amma wallahi dangin wannan gabaki daya suka ce a raƙumi ɗari muna da nawa ba shi muke so ba. Da gangame ya ɗauko mota ya kashe ɗan uwanmu eto a kashe shi. Kuma idan suka ce ba kai tsaye za a yi ba za a jinkirta a tura mutane su je su yi ta ba da haƙuri duk haƙurin da za a ba da aka gagara har lokaci da alƙali ya ba da ya zo. Wallahi da aka zo aka sabke ma wannan bawa Allah kanshi shi wani malamin namu yake gaya mana yace bayan la'asar ne aka yi. Yace amma shi ne bai ƙara cin abinci ba sai gobe da safe. Yace a kuma a lokacin ya san da Allah yake masahabbai radiyallahu anhum kin yace sun cancanta. Yace a gaban su ake sare kai kuma su shiga kuma ba su da wani intere sai kare addinin Allah. Yace sun cancanci Allah yace ya yarda da su. To shine Allah ta'ala yace ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن زاعي بأي أبوي زاعي سنروى دنجي وندع زاع ما بولا سزو دا سورا جماعة سزو أكرا متاسا إن أفريق إنجوية متاسا ما سنما حيث متاسا سيأتورا متاسا أنا سمتهم سنسزو تنسو دا سورا جماعة غني سزو سغني وانا متاشيني نوانكو غا أبندي أكما يجيرو وانا بولا غني yayi ta ihu ko ya kai yana ihu sai an cike wannan guda ɗari. Me yasa ana yin haka ne? Domin ya zama toli na ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzun wahiya. Duk wanda ya gani a zo ko bulala biyar ne ma a yi ma a gaban mutane ai abin kunya ne. Mai mutunci ba zai yarda a kama shi da irin wannan ba. Shi ne amfanin abu. Ka ga an yi ma wani eh to ba za ka yarda kai a yi ma. Wannan shi ne hikiman wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Amma kuma ɓangare ɗaya idan waɗanda suka taɓa yin aure ne ko ɗaya daga cikinsu ya taɓa yin aure aka samu ikirari ko shaidu ko na makamancin haka to kai tsaye abin da ke da hukunci shine rajamu za a jefe shi shima da shar'i guda biyu kamar yadda muka ambata mace ta zaman to ba ta da juna biyu in tana juna biyu sai ta aihu sannan in kuma tana shayarwa shima ba za a jefe ta ba sai lokacin da ɗanta ya fara ci abinci domin al-ghamidiyya da ta zo ta ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aikata alfasha ta zina hujjoji suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta je sai ta aihu domin tana da juna biyu sai da ta aihu da ta zo da jaririn a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tsumma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki ci gaba da kulawa da shi sai ya fara ci abinci da ta je ta yaye shi yaron aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da khubza ko kace biredi ko wani gato a hannun shi yana ci aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi hujjar me yake nunawa yana iya cin abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani sahabi wa zai kula da wannan Allah ya bashi lada mai yawa. Malamai suka ce Abu Ayyub al-Ansari shi yace ya Rasulullah kawo shi zan kula da shi. Abu Ayyub ya doke shi ya rike shi a gidan shi. Ita kuma wannan matar aka zo aka jefe ta har lokacin da aka jefe ta wani dunguri da aka jefe ta ya taba wani daga cikin sahabbai yace Allah ya la'ance ta annabi yace ko daya. Annabi yace laqad tabat tawbatan law qusimat ala ahli al-Madina lawasi'at. Annabi yace ta tuba tuban da za a raba ma masu laifin garin Madina gabaki daya wannan tuban shi kadai ya ishe su. A musulunci idan aka tabbatar mutum ya tuba to ba a aibanta shi da tsohon laifin da yake a da. Tsohon mashayi ne a da ba tsohon mashayi kai baka ce tsohon kaza ne ba a yi bantashi da wannan ya tuba laifi ne tsakanin shi da Allah shikenan magana ta riga ta wuce ga ta nan wannan a yanzu ne ake jere ta amma annabi ce karka kuskura kar ance ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce tubanta da za a yada shi a raba ma masu laifin garin Madina tubanta ita daya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya isa bismillah
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
كنت شوفت أن الله تعالى الزانية والزاني من يبياني كيوا قبات الكلمة الزانية أمد يريد الزاني أقوله كنت كنت أكاها malamai suka ce galiban da banna guda 100 za ta auku ta alfasha za ka samu cewa mace ita ce sanadiyya kashi 70 cikin 100 ko dai daga hanyar shigar da tai akwai wasu daga cikin mata waɗanda ba su diba kimar da Allah ta'ala ya musu daraja da Allah ta'ala ba su sai su zubar da mutuncin su su yi shigar da za su iya jan hankalin mutane ko kuma su zo suna magana ko su shafa turaren da za su iya jan hankalin wani ko wani makamci haka wannan hikima ta farko kenan inji malamai hikima ta biyu malamai suka ce galiban bannar ba ta aukuwa sai mace ta ba da hankali domin wallahi akwai matar da in ta yi shiga wani lokaci ba ka yi mata magana ba in ta yi sallama ba lalle ba ne kowa ya amsa sai ka jira ta kyale ta ba kauyace mu je ba kauyace amma ai aljanna dan saboda ni ba ta shiga da sauran mata suke abu na biyu malamai suka ce lokacin da na uku lokacin da aya ta sauka banna ta yawaita a jaziratul arab ta alfasha ta zina har sai da kai akwai gidaje na karuwaci wanda kowace tana da tuta da take wajira ko take yi ta kafa dan saboda in ba ko ya zo a san gidansu ne a da haka ake yi a zamanin can zamanin jahiliya kai a da haka ake yi har a garin nan har a garin nan an yi lokacin da akwai titi yana nan a tsakiyar gari an samu su suna zaune a wancan lokacin wanda gidaje ne na masu banna sai da Allah ta'ala ya kawo wani abu da aka yi ake ce ma buji shekarun baya da suka wuce in kuna fini aka yi kone kone aka kone gaskama aka kone wane ne tun daga nan da suka watsi Allah ya raba mu da shedanu shikenan wannan magana da nake ma sama da shekara 20 kusan shekara 30 ma a da ana yi kuma a yanzu Allah ta'ala ya kare sai zama bannan tana aukuwa amma mutane suna da wani nau'i na kunya to ya za a tsari kare mutane jikotuncin mutane shine cewa bin dokokin Allah bin Allah shine madarin wayo Allah to shine Allah ta'ala yace azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci la yankihu fasara ta farko kenan domin malamai sun yi fasara guda biyu kamar shi wannan aya azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci baya son ya auri kowa sai mazinaciya yar washi aw mushrika ko kuma mushrikiya mushrika wanda ba ta ganin haramcin zina fasara ta farko kenan wa zaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrik ita ma mazinaciya ba ta son ta auri kowa sai mazinaci dan uwanta aw mushrik ko kuma mushriki wanda baya ganin haramcin zina bi ma da aure mazinaci in ya tashi zai nemi lalatacciya yar uwar shi ke sai aura wannan ita ce fasara ta farko fasara ta biyu da Abdullahi ibn Abbas da sauran malamai suka goyi bayan ta kuma suke Ibn Jarir shugaban masu tafsiri yake ganin ita ce mafi hikima domin ita ta dace da siyakin zancen azzani la yankihu illa zaniya ai azzani la yazni illa bi zaniyatin aw mushrika mazinaci baya zina da kowa sai mazinaciya yar uwarshi ko kuma mushrika bima na kafira wanda dama ita ba halal ba haram aurinta ita ma mazinaciya babu mai yin zina da ita sai mazinaci dan uwanta ko kuma wanda yake ba musulmi ba wala kuma wannan fasara ta biyu ita ce malamai suka rage har daga cikin tashefin mufassirin ibn jarir tabari akan ta tafi da kuma abdullahi ibn abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yace allahumma faqih fi din wa allimhu ta'wil ya allah ka sanar da shi ilimin cikin wa addini ya allah ka sanar da shi fasarar qur'ani malamai suka ce idan sahabbai suka yi sabani fasar bangaren fasara idan ka samu fasara abdullahi ibn abbas akan bar su saura a kama ta wannan saboda ni wannan addu'a da annabi ya mishi ƴan uwa masu daraja wannan aya tana da sabbin nuzul sabkata shine akwai wani sahabi da ake kira da suna Barsad ibn Abi Barsad wannan sahabi kafin ya musulunta yana da wata mata da suke yin banna tare da ita a garin Makka amma da ya musulunta musulunci ya aika ya haramta wannan alfasha sai dena sai ya zo yake taimakon musulunci sahabban da suka so suke so su hijira daga Makka zuwa Madina dangin su su kama su su daure su sahana su hijira sun kazartar da su suna so dole su sun yi rida to Marsad ibn Abi Marsad sai ya taso tun daga Madina sama da kilomita 400 akan doki ko raguni in yazo kusa shiga garin Makka sai ya labe sai ya zauna sai dare yayi sai ya shigo ya san wani da wani suna gari cikin gidansu a karmi sai ya zo sai ya duro gidansu sai ya warware wannan mutumin sai ya gunce shi kuma sai ya dora shi akan dokin shi ko raguni shi har ya fitar da shi wannan shine aikin da yake duk wanda aka kama shi aka daure aka hana shi hijira aka hana shi musulunta sai ya taso tun daga Madina ya zo ya kunce shi ya zo garin Makka Marsad wata rana ya shigo da daddare akwai hasken wani wata sai ya zo kalkashin wata katanga domin hasken wani wata yi za ka ga kalkashin itace ma kace sai ka ga inuwa to Marsad sai ne wannan wurin sai ya zo ya labe dan kar mutane su gane shi dan mutane suna neman shi su kashe shi ana nan sai wannan matar wanda a da suke alfasha da ita kafin shi ya musulunta da ta zo ta wuce sai ta yi sallama ko muke gaisuwa da ya amsa sai ta gane muryar shi ko yanzu akwai mutumin da yana so ya gane wane yake sallama zai ma dole ka amsa in ka amsa zai gano kai ne ko ba kai ba ne to ita ma da zo sai ta gaida shi sannun ka bako yana amsa sai ta ce a Marsad ne yace eh ne sai ta ce ahlan wa sahlan wa marhaba almabitu indiya lela tace lalai da marhabi yawa daki na zaka kwana sai Marsad yace ita ai ni na musulunta kuma musulunci ya haramta wannan alaka da take tsakankanin mu kafin musulunci sai tace yanzu kana nufin ba zaka zo daki na ka kwana ba yace a bakin ki nike ba addini na ne hana ni sai tace to bari in tabbatar ma da abu guda daya ko dai ka zo daki na ka kwana ko kuma ka san suwane da suwane suna da mini ka dama su kashe kai to zan ma iya masa dai ce ni ne kam bayan na riga na musulunci ba zan aikata alfasha ba kawai sai ta kwalla ifu ta ce ina masu neman Marsad ibn Abi Marsad ga Marsad ya zo kafin ka ce kwabo ga mutum takwas sun fito da takobi suna neman shi wanda danginsu sun musulunta dangi su kuma ƴan uwan wannan mutumin sun daure shi Marsad ya zo ya kunci suka fito da makamai suka bi Marsad da gudu ya je ya samu wani dutse ya hau da ƙarshe ya samu wani kogo ya labe a cikin dutsen nan suka neme suka rasa da ƙarshe suka samu ko suka tafi su bayan sun tafi da tsawon lokaci Marsad ya gangaro ya zo gidan da ya zo yake so ya zo ya sunce wannan sahabin ya tafi da shi Marsad sai ga cewa wannan matar tana nema ta hana shi samun ladan da ya zo domin kunce wannan musulmin da aka hana shi musulunci ibada ne ko ba ibada bane ibada ce sai ce ya rasulullah wance wance ga abin da muke da ita a zamanin jahiliya amma ni na musulunta ita kuma ba su musulunta ba kuma ni na tuba ita ba ta tuba ba ya rasulullah me zai hana in aure ta in na aure ta ya zama gidanta muke labewa in na zo da daddare sai ya zama to zan sunce wanda yake so sunce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce je ka aure ta ba bai ce ka aure ta ba domin me wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu sai annabi ya makin sai shiru bai ce mai a ko a ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihu illa zani aw mushrik sai Allah ya ce wa hurima zalika alal mu'min mazinaciya ba wanda yake ba wanda ya dace ya aure ta sai mazinaci dan uwanta ko mushriki sannan in shi ma mushriki ba wanda ya kamata ya aura sai mazinaciya ya aure shi sai Allah ta'ala ya ce wa hurima zalika ai azina ko kuma Allah ta'ala ya haramta auren mazinaciya ga duk wani mai imani sawa'an mu'minati bi halatta aure wanda ba mazinaci ba haka shi ma wanda yake mu'mini haramun ne ya aure wanda yake mazinaciya shine wa hurima zalika al mu'min amma idan ta tuba ko shi ya tuba ya halatta sai aure ya halatta domin me yasa at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba la wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai taba zunubin na bane insha Allah idan ya riga ya tuba ko ita ta riga ta tuba tuban ɗaya daga cikin su baya halatta ɗaya dole sai sun tuba shine yake aikata alfasha sai tuba ita kuma tace a ita ba za ta tuba ba in yana so ya aure ta babu aure tsakanin su ko kuma ita ta tuba tare da cewa kun sauna abin mamaki a yanzu sai kaga wani yana nan ya shigo birni da ƴan kuɗaɗen shi ya zo ya ɓata yaran kowa idan aka yi magana sai ya ce ai ni na tashi aure ƙawan ke zuwa wannan ƴan matan na birni duka ni bai yarda da su ba kuma su ne da irin yin suka ɓata su a kuma wanda ya ce ni in magana aure mace indi film din ta wuce ta kaza aihuwa yace ba mata ta bace zan je in kauye ne in ga in aure wanda ba taba ganin kwalta ba wallahi ko a rijiya ka hudo ta ka aure in dai ka bata diyan wani ka bata matan wani albishirinka wallahi sai an yi da naka Allah ya kai Imam Shafi yace ifuta ifu nisa'ukum fil mahram wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin إن الزنا دين إذا أقرته كان الوفا في أهل بيتك فعلمي من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا ففهم يتعف كزمان توماس كاموك تعف نساؤكم سيماتا كزمان توماس كاموك وتجنبوا كزمان كامي وتتجنبوا كنسانتي ما لا يليق بالمسلمين أبدا بداتي المسلمين إن الزنا دين إذا الفاشات الزنباشي iza akaratahu in ka dauka kana alwafa fi ahli baitika za a rama a danginka fa alim ka sani man yazni yuzna bihi walaw bi jidarihi duk wanda zai aikata alfasha da ayyan wani to sai an yi da rashi kai in ma baya da ayyan sai an zo koda gidan shi ne ai dan haka ya kamata mutum yana so ya kiyaye ya kiyaye wanda zai ce to in dai haka ne ya za a yi abinda ya riga ya wuce abinda ya riga ya wuce sai ka tuba tuba mai sharadi hudu ka tuba dan Allah ka daina kai tsiye sannan kai nadama sannan kai wa Allah alƙawarin ba za ka ƙara ba Allah ta'ala zai ima hukuncin ka ma ba ka bai ba ba wani abu ne zai samu ƴaƴanka ko iyalinka idan ka riga yin kai ka tuba abin da ake bukata shine ka tuba amma akwai wanda shi bai tuba ba amma kuma yake ganin cewa wai in na sa tsanani na sa camera de surveillance ka san yaran suna dauke maka kameran gidanka huta kai kana da wayoyin da zaka iya ka je kai amma kuma kana ganin Allah ba zai kawo wanda zai waye banda gidanka ba ba zai yi ba kariya ta Allah ce wallahi duk wanda ya bi dokokin Allah Allah zai kare shi ko ya bar duniya ƴaƴan shi ba za su wulakanta ba duke shi ba za ta tozarta ba nashi ba zai sha wahala wannan kuma ina yake da kwashi a cikin Qur'ani suratul kahfi kisar annabi Musa da Halis annabi Khidir kenan ammal jidaru wa ammal jidaru fa kana li gudamaini يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا كركدام يا رانا كناني إن رسول دنجي داني بنغوان دا زي كلا رسوة أدنجي كإنبا من كلا ورسوة الله زي كلا رسوة كركدام كبروا الله كلا رسوة النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذن أكبا الله أجير أبو سيا كلا رسوة إذن أكبا الله قادم أبو سيا قادم أبو سيا كلا رسوة shi yasa idan mutum zai bulaguro daga cikin addu'o'i da sunna ka koya mana astaghfirukum allahu allazi la tadhi'u wada'i'u in za ka yi bulaguro ka ce ma iyalinka astaghfirukum allah na bada ajiyar ku a wurin allah allazi la tadhi'u wada'i'u wanda in aka bashi ajiya ajiyar na ba ta bacewa wallahi duk mutumin da ya faɗi wannan addu'ar da ya kini ya bar iyalin shi ya tafi dukiyar shi da iyalin shi sai ya je ya dawo ba abinda zai same ta in ku Allah ya kaddare abu laburan na ya rasu to Allah zai ci gaba da kulawa da iyalin shi ila an yarisa Allahu al-ardha wa man alayha shi yasa karka da kai dai ka bi Allah kawai ya za a yi wani hali yake ciki wani zaka dina cewa ina so in yi asiran azini in ayyana shi yasa sai mun buga can da can mu tara musu kudi a cikin kwanti abinin kinka kanka baka san ya yake me yin asiri asirin shi shine Allah Allah ta'ala yake kana so a kula da ƴaƴanka eh kana so a kula da bayanka kata tuzanta Allah yake wal yashal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan du'afan sidin khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk mai son ƴaƴan shi kasu wahala kasu sha wahala kasu tuzanta suna kanana ba mai kulawa da su to ya tsorci Allah tun yana duniya falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk lokacin za su yi magana su yi magana ta adalci to Allah ya alƙawari sai ya kula da bayan su ko da sun bar duniya ana nuna mun lokaci yayi da yake mun dan yi jikirin farawa alai kamata mu tsaya mun fada dai Allah ta'ala mu dada abin da mu kuskure Allah mu saki ya fina wa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam bismillah wace addu'a ce ake karantawa bayan harama kabara harama akwai addu'o'i da yawa daga cikin mafi sauki in kai kabara Allahu akbar addu'a ta farko Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib al-maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-dunas Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-dunas Allahumma sinni min khataaya al-ma'i wa salji wal-barad sana subhanaka Allahumma bihamdi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghayruka wannan ne abuwa guda uku ta fi soyi subhanaka Allahumma bihamdi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan idan kai ta kausa kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da a'udhu da bismillah ba a bayyana su ko da karatun bayyane ne abinda ake so a fara ji a karatunka ko kai ne liman ko kai kake sallah kai kadai alhamdulillahi rabbil alamin sannan wace addu'a ake yi idan aka zo bude baki addu'a da zaka yi bayan ka sha ruwa in ka zo zama zaka ce bismillah ka dauki dabinu in aka samu danyen dabinu guda uku ko daya ko biyar ko bakwai adadi dai mara adadin da bayani dan uwa number ampere kenan in ba samu ba dabino bushashe shi ma daidai wannan ko daya ko uku ko biyar ko bakwai ina ba zan fahimta in ba samu ba sai ka fara da ruwa in yaso bayan kai wannan tukun ka dauko duk abin da bayan ka kare sai ka ce zahaba zamau wabtallatil uruq wa sabata al ajru insha Allah zahaba zamau wabtallatil uruq wa sabata al ajru insha Allah wannan shine addu'o'i ne mai addu'a ce mai kalma guda uku bismillah wannan yake cewa wai idan mutun ya ikrari ya soye ci ya aikata alfasha sai an nemo wanda suka yi tare da ita an yi bayani a karatu muka ce ba a tambaya da waye ko mace ce ba a cewa da wata ce ina ba zan fahimta dinda malamin suka ce idan ciki ya shiga ana iya tambayar ta da wata ce domin shi wannan yaro a sama ko mashi ina ba zan fahimta wasu malamai suka ce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wanda ma da cikin amma Annabi bai tambaya dan haka rishin tambaya shine daidai ina ba zan fahimta sai yace to idan ɗaya daga cikin su yayi inkari shi yace yayi kuma yace da wance suka yi ita kuma tace ba tayi ba to ya za a yi shi da yace yayi shi za ma bulala in ita ce ta yi ita ce tace ta yi tare da wani kai haka zo yace a shi bai ba ita da tace ta yi ita za a yi ma bulala shi da bai ba za a mishi ina ba zan fahimta bai ikrari ba kuma babu wani shi dan haka wanda ya tabbatar da hukunci shi ake ma hukunci akan shi wallahi ta'ala to masha Allah mutum ne wai ake yake ma dan uwan shi nasiha gami da tawakkali da kuma mai nasiha akan nasiha akan aqida sai yake mai bakai inda zaka yi mini nasiha ba da ƙarshe ma dai wancan in ya zama ko ya mishi sallama ba ya amsa ba abin da ya kamata shine in ya ga yayi bai daina ba sai ya kyale shi Allah ta'ala ba zai kama ka da laifin wannan ba sannan nasiha kullun dubawa ake yi abubi ake dubawa ba waye ma nasiha ba me ya faɗa sannan kuma kai da zaka yi nasihar sai kai ta da usuli mai kyau salo mai kyau wani zai ce a ni na faɗa ya doka ko kai doka ya rige ba haka bane din lalacewa musulmi bai kai fir'auna amma aka turo Annabi Musa aka ce fa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar mar salatiya daga cikin Allah ba su lafiya wa min sigam ba su Allah ya yafi musu idan rasul ta zo samu cikar imani kuma dai na kara mu ana ya Allah ka yafi mu zurban mu tara biya aljanna ya Allah ka kami ba dun mu ga kida ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kunciyar hankali da zaman mai albarka wannan ka sa ka zo mu sashin su ga kida subhana rabbika rabbil izzati amma sunna salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin